Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga binta da kanin labarai.
Jam'iyya mai mulki a kasar Angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta na tsawon shekaru 5 wanda zai bata jimillar shekaru 52 akan karagar mulki. Amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba. Koriya ta Arewa a ranar Juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irinta ba da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da China. Majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yaɗa labarai na kasar suka rawaito.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun da ke tsare fadar shugaban kasa sun yi nasarar cafke wasu mutane da ake zargi yan ta'adda ne a wata maboya.
Nuna wurare waɗanda garuruwa ne wanda suke da iyaka da jihohin da kewaye da birnin tarayya. To dukkan waɗannan garuruwan da muka nuna a cikin rahoto garuruwa ne wanda aka samu bayanai.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar ana cece kuce tsakanin masu rike da madafin iko da kungiyoyin fararen hula kan cewa kasar ba ta amfana da yarjejeniyoyin da aka kulla a fannin harkar ma'adanai. A duk ranar Juma'a muna tafi da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya. Mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To jam'iyya mai mulki a kasar Angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta tsawon shekaru 5 wanda zai bata jimillar shekaru 52 akan karagar mulki. Amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba. Shugaban kasar wanda ya yi nasara Joao Lourenco na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA ya lashe wa'adin mulki na 2 na shekaru 5 bayan ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi 97 na kuri'un da aka kirga. Babban abokin adawar Lourenco, Adalberto Costa Jr. na jam'iyyar National Union for the Liberation of Angola ko UNITA ya samu kashi 44 na kuri'un da aka kada. A zaben da ya gabata a shekarun 2017, UNITA ta samu kashi 26 na kuri'un shugaban kasa. Jam'iyya mai mulki ta samu kujeru 124 daga cikin 220 na majalisar dokokin kasar. Babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta nuna shakku kan sahihancin sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zaben kasa ta fitar, kuma har yanzu bata amince da sakamakon zaben na ranar Laraba ba. Koriya ta Arewa a ranar Juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irinta ba da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da China, majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yaɗa labarai na kasar suka rawaito. A ranar Alhamis kasar ta ce ta kulle yankin tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane 4 daga lardin Nyangang, amma ba COVID-19 bane wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. Ita dai kasar Koriya ta Arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da COVID-19 ba, domin akwai alama ba su da hanyoyin gwaji da yawa. A madadin haka sai ta bada rahoton adadin marasa lafiya na yau da kullum da ke fama da zazzabi wanda ya kai kusan miliyan 4.77, kuma suka ce ba a sake samun sabbin waɗanda cutar ta harba ba tun ranar 29 ga Yuli. Kasar Japan za ta kashe dala miliyan 1.83 wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe, a cewar gwamnati a ranar Juma'a. Duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai wato Unification Church. Abe, Prime Minister Japan mafi dadewa akan karagar mulki, an harbe shi ne har lahira a wani gangamin zabe a ranar 3 ga watan Yuli. Kodayake an gudanar da jana'izar jim kadan bayan haka, Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar kasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 22 ga watan Satumba. Gwamnatin Prime Minister Fumio Kishida, wanda Abe ne ubangidansa, ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati. Sai dai kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna adawa da ra'ayin hakan, inda a baya-bayan nan wani da aka wallafa a ranar Lahadi ya nuna kashi 53 na adawa da amfani da kudaden gwamnati wajen gudanar da jana'izar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba, Binta za ta sake shigowa da ƙarshen labaran duniya. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Dakarun da ke tsaron fadar shugaban Najeriya sun ce sun yi dirar mikiya a wata maboyar wasu mutane da ake zargin 'yan ta'adda ne, tare da cafke su a birnin Abuja, kamar yadda hedkwatar tsaron ƙasar ta bayyana. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Troops of Guard Brigade raided some suspected terrorist hideout at Dede Abattoir.
Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Manjo General Musa Dan Madami, yayin da ke jawabi a taron manema labarai a nan Abuja, inda ke cewar dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa sun yi dirar mikiya a kan maboyar wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne a anguwar Dede da ke yankin karamar Kumar Buhari da kuma ƙauyen Dukfa da ke yankin karamar Kumar Gwagwalada, duk dai a nan babban birnin tarayya Abuja. An cafke 'yan ta'adda guda 8 yayin wannan samame da kuma manyan bindigogi irar AK-47 guda 5 da kuma wasu ƙananan bindigogi guda 3. Aduna, Wukake da kuma tabar wiwi.
While large quantity of items suspected to be cannabis sativa were also recovered.
Yankin na Dede wanda ke karamar Kumar Buhari mai makwabtaka da jihar Kaduna dama na fama da matsalar tsaro, musamman satar mutane don neman kudin fansa. In za a iya tunawa a baya-bayan nan, a nan ne wasu 'yan ta'adda suka bindige wani Hafsa da kuma wasu ƙananan sojoji a kusa da makarantar koyon aikin shari'a ta Najeriya da ke yankin. To yanzu a iya cewar Abuja babban birnin tarayya, kamar dai sauran makwabtan jihohin da ke fama da ƙalubalen tsaron, ita ma ta afka rashin tsaron kenan. Tambayar kenan da na yi wa Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant.
Wato, kamar yadda za ka gani a cikin rahotonmu na watan Yuli, wadda dama muka hitar da shi a farko-farkon watan, kamar misali a wannan watan kenan, watan 8, mun nuna wurare waɗanda garuruwa ne waɗanda suke da iyaka da jihohin da kewaye da birnin tarayya. To dukkan waɗannan garuruwan da muka nuna a cikin rahoton garuruwa ne wanda aka samu bayanai na cewa lallai 'yan bindiga an gane su a wurin kuma suna da matattara. So a taƙaice dai, ba shakka birnin tarayya na da hatsari na yiwuwar cewa 'yan bindiga su mamaye ta, kuma 'yan bindigan nan zaune suke wurin suna neman dama. Kuma bayanai ne cewa sun daɗe suna kai hare-hare iri-iri a ƙauyuka da ke misali waɗanda ke kusa da Buhari, wanda ke Kuje, wanda ke Abaji da su Gwagwalada, kaga kusan yankuna huɗu kenan a cikin birnin tarayya. To duk damar da suka samu za su shigo cikin ƙwaryar birnin. So a taƙaice dai, matakin da ita gwamnati take ɗauka na ƙoƙarin daƙile waɗannan 'yan bindiga mataki ne mai kyau.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Binta da cigaban labaran.
To, tawagar ma'aikatar kashe gobara sun yi ta aiki ta sama da ƙasa a yammacin jiya Alhamis don daƙile yaduwar wutar daji a tsaunin San Gabriel na kudancin California da ke nan Amurka. A cewar wani rahoton gidan talabijin na KABC a yankin, kimanin hekta 40 ne ya ƙone a dajin San Gabriel National Forest ya zuwa yammacin jiya Alhamis, yayin da wani jirgin sama mai girma ke zubo da wani jan sinadari don daƙile yaduwar wutar. Wasu jirage masu saukar ungulu su kuma suna ta watsa ruwa don kashe wutar. A halin da ake ciki, an ga hayaki ya turnike sararin samaniya yayin da ya haura tsaunukan da suke wurin. KABC ta ruwaito cewa babu wasu gine-gine da ke cikin hatsari, amma layukan wutar lantarki a yankin na iya fuskantar haɗarin ƙonewa. 'Yan gudun hijira da suka isa Australia a wannan makon daga Syria, Afghanistan da Myanmar za su samu tallafi karkashin wani sabon shiri na tsugunar da su. Ƙungiyoyin tallafi na musamman na al'umma za su sadu da bakin hauren waɗanda za su taimaka musu, su sake yi musu masauki da kuma samun sauƙin shiga cikin sabbin al'ummominsu. Shirin tallafin wanda za a kashe dala miliyan 6 na da nufin taimakawa 'yan gudun hijira 1,500 a Australia cikin shekaru 3 masu zuwa. Zai kuma taimakawa sabbin waɗanda ba su da wata alaƙa da dangi a Australia, zai kuma yi musu jagora har na tsawon watanni 12. Jami'ai sun ce shirin na ƙasa zai sanya bakin haure su haɗu da sauran takwarorinsu da mambobin al'ummomin ƙasar ta Australia da suka samu horo wajen kulawa da su.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, yayin da kokarin kawo ƙarshen yajin aikin wata 6 na malaman jami'o'i ke ci gaba da faskara, wasu masu fashin baki akan harkar ilimi suna gargadin cewa yawan yajin aiki zai iya haifar da ƙarancin masu koyarwa a jami'o'in ƙasar, yayin da wasu malaman suke canza sana'o'i. Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoto.
Dubban ɗalibai a Najeriya na zaune a gida sama da watanni 6 biyo bayan shiga yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya, wato ASU ta yi. Gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin ba aiki ba albashi, duk da hakan malaman jami'o'in sun yi ƙeme mai kan komawa aiki tare da shan alwashin sai an biya musu buƙatunsu. Kungiyar ta ASU ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa Christopher Fiuna ya bayyana cewa irin halin ko'in kula da gwamnati ke yi wa fannin ilimi yasa wasu malamai barin aikin koyarwa a yayin da wasu suka koma ƙasar waje.
At the University of Jos, in the last 4 years, professors, cikakken professors da suka bar medical sciences sun kai 5 suka je kasan waje da matansu da ya akwai wani da shi da matansa duk professors ne, duk sun tafi. Kuma da sun tafin suna hanya ma wayanda suke baya su bi su, domin za su ce komai na nan, zo mu yi aiki a nan. So mutane suna tashiwa, mutane suna barin kasan nan.
A yayin da wasu malaman ke barin aiki saboda yawan yajin aiki da rashin samun wasu damammaki, koya makomar ilimi za ta kasance a manyan makarantun kasar
idan ba a ɗauki mataki ba cikin gaggawa, kuma a hanyoyi da suka dace za a wayi gari jami'o'in namu sun koma hoto, babu malamai sai jahilai, wanda dama can kamar yadda ne bayani ba wai su suna son koyarwan bane, an ba su ne kawai don sun rasa abin da za su yi. Da zarar kuma sun samu wani aiki su ma sai su gudu su bar wannan aiki na koyarwa, sai ya kasance ba a samun abin da ake bukata.
Baya ga illa da wannan abu da ke faruwa ke da shi ga ilimi, shin yana iya shafar wasu fannonin rayuwa?
A wayi gari dole waɗanda aka iya samun su za a ɗauka ba tare da cewa sun karantu sosai ba, sun san makamar aikin gurin da aka ɗauke su. Shi ya sa ma a yanzu za ka je wasu gurare da za ka tarar ɗalibi ya fito daga jami'a ya gama bautar ƙasa, an ɗauke shi aiki, in ka ba shi takarda ya rubuta maka memo sai ku kwana ku ini ya gagara rubuta. Mun kuma ya kasance gurin da aka ɗauke shi ba wai aiki ne na ofishi ba, aiki ne da ake buƙatan professionalism, ya zama injiniya ne ko misali malamin likita ko kuma malamin magani da sauransu, sai ya kasance mutum bai san makamar aikin.
Aƙalla ɗalibai sama da miliyan 1 ne a Najeriya suka rubuta jarabawar shiga jami'a a wannan shekara, wanda suke jiran janyin yajin aiki don samun gurbin karatu. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
An gaida Alhassan. To a jamhuriyar Niger ana cece kuce tsakanin masu rike da madafin iko da kungiyoyin fararen hula dangane da zargin cewa cikin shekaru 10 da suka gabata yarjejeniyoyin da Niger din ta yi ta fannin ma'adanai guda 141 ba sa amfanar kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Ta la'akari da taron da kungiyoyin fararen hula suka gudanar a tsakiyar wannan makon a babban birnin Yamai a ƙarƙashin lemar Alternative Espace Citoyen, inda suka bayyana wa duniya cewa a bincikensu a cikin shekaru goma da suka gabata ƙasar jamhuriyar Niger ta rattaba hannuwa wa yarjejeniyoyi da suka shafi ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har so 141, amma har yanzu ƙasar tana cikin jerin na ƙarshe a fannin tattalin arziki a duniya. Kamar yadda Alhaji Idrisa, ɗaya daga cikin membobin ƙungiyoyin fararen hula na birnin Gombe, ya yi mini ƙarin bayani a yau din nan.
Ya kamata a ce mu fita da inda muke saboda Allah da Annabi. To ya kamata a ce waɗanga abubuwa kenan, in ya zam abubuwan ga babu wani unhwani bisan su, kenan shi gwamnati ya kamata shi hito shi ce waɗannan abubuwa, man fetur, wannan jinnariya, wannan abubuwa dai na ƙasa da aka hiddowa, kenan har yanzu gurin da aka nema ba a same shi ba. Mu kaman mu jama'a na ƙasa, mu sai mu kaga kenan aya na aya tamama aya hidima da harkoki, kenan mu ba mu iya cewa ba anan da samu. Amma ka kama harka uranium ne na Niger, lokacin nan uranium in firikin shi da aka saida, in ya hau sai a hodi a ce ya hau, in ya hwada ƙasa sai a ce a yanzu babu riba abin nan fa kasuwan nan ta sabka. Kenan in aya gane mu juna, kenan aya shanzim yau, kenan komai za shi taya daidai, kenan babu wanda za a zargi da abubuwa.
Sai dai a bangaren masu mulki, an soke lamirin kungiyoyin fararen hular da ake ganin suna da wata manufa, inji Alhaji Umaru na mesaje na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger reshen birnin Kwanne.
Ko wa'anga kungiyoyi na horo hulla, indai na horo hulla na tsakani da Allah na, babakin su ba su ci kullum a ce Niger kutatal. Niger ba kutatal ce ba. In kuma ɗan kamishin wasu na can wajen su talage, amma mu talaka ne cikin Niger, mun san Niger ta yi gaba. Su in gari su na Niger ba ta yi gaba ba, saboda yana yiwuwa suna da wata manufa wadda ba su samu ba, su shigo cikin radio ko television su bata sunan gwamnati. To zabe dai Allah na kai ne kuma da ƴan ƙasa, sannan su can na suke zamani wata a ce muna kididdiga Niger na baya ƙarya na, mu mun san Niger ta yi gaba tunda mun ga ayyukan da aka yi cikin ƙasa. Su zamani na suke waɗannan mutane can cikin Yamai, ɗan amshin shatana, ɗan barandar wasu ɗan siyasa na, suna Allah su rusa wani rizo na banza. Amma mu talaka mu mun san anyi muna, kuma mun san Niger ta yi gaba. Su na abu su ga Niger ta yi gaba ba.
Wannan lamarin na cece ku ce tsakanin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger da masu iko, an dade ana yin sa, inda a kowane lokacin ko wani bangaren ke fidowar nasa alƙaluman ko ƙaryatar da furcin wancan abinda talakka ke ganin ba zai kai shi ko ina ba. Hasalima ya dade yana cewa yana jin gafara sa, amma bai ga ƙaho ni ba. Haruna Mammana bako na birnin Kwanne, sashi Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
An gaida Haruna. Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wata kotun magistrate a yankin West Palm Beach da ke jihar Florida a nan Amurka ta fitar da wasu takardu da suke nuna binciken da ma'aikatar shari'a take yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu takardun sirri da ake zargin Trump ya ɗiba daga fadar White House ya kai su gidansa na Mar-a-Lago da ke jihar Florida. Lamarin da ake fargaba zai iya kai ga tuhumar tsohon shugaban ƙasar. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka, inda za mu ji abin da ƙwararru ke cewa. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar Litinin din da ta gabata ne, lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka shigar da ƙara a wata kotun tarayya, inda suka nemi kotun ta dakatar da hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI Daga binciken da take ci gaba da yi na yin nazarin wasu takardu da hukumar ta diba a gidansa da ke Mara Lago, har sai an nada wani da zai duba lamarin na musamman wanda ba zai nuna goyen baya ga kowa ba. Makonni biyu da suka gabata, jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka suka kai samame gidan Trump da ke jihar ta Florida, suka kwashi wasu takardu da ake zargin na kunshe da wasu bayanan sirrin tsaron ƙasa waɗanda aka ce Trump ɗin ya ɗebo su a lokacin da zai bar fadar White House bayan faduwa zaɓe. Lauyoyin nasa sun yi nuni da cewa Trump ya kwashi takardun ne bisa tunanin yana da kariyar da doka ta sama masa a matsayinsa na shugaban ƙasa. Daga cikin laifukan da ake tunanin za a iya tuhumar Trump, akwai zargin ajiye takardun sirrin tsaron ƙasa da gangan. Wata ƙwararriya da ta yi aiki a matsayin jami'ar diplomasiya Amurka na tsawon shekaru 40 ta nuna damuwa kan barazanar da ke tattare da kwashe wasu takardun bayanan sirrin tsaron ƙasa da aka sirranta su. Cecile Shea ƙwararriya ce a fannin tsaro da sha'anin diplomasiya a jihar Chicago. Ta ce abin da nake nufi a nan shine ba mu da masaniya kan abin da takardun suka kunsa, amma duba da cewa na kwashe shekaru har 26 matsayin wacce take da izinin ganin irin waɗannan takardu, a ce ba ma wai kawai ya fitar da su daga fadar White House bane, a'a zuwa yayi ajiye su a Mara Lago, inda wani zai iya zuwa ya gani, ita ce damuwar. Shi dai Trump ya musanta yin ba daidai ba, sannan magoya bayansa cikin fushi na ta sukar samaman da FBI ta kai a gidan nasa na Mara Lago. Da yawa daga cikin 'yan Republican da aka zaba sun ce binciken ya sa Amurka ta zama tamkar wata 'yar mitsitsiyar ƙasa. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, Sanata Marco Rubio ya ce yin amfani da ƙarfin gwamnati don gallazawa 'yan adawa abu ne da muke yawan gani a ƙasashen da ba su ci gaba ba, inda ake mulkin kama karya. Sai dai ƙwararru irin su Farfesa James Long na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Washington na ganin ba sabon abu bane idan aka ga ƙasashe masu bin tafarkin demokradiyya suna kaddamar da bincike akan tsaffin shugabannin ƙasa. Yana mai cewa a wasu lokuta ma har kulle su ake yi a gidajen yari. Yace mun ga hakan ta faru a yankin Latin America, misali a Brazil da Faransa akan Nicolas Sarkozy, Jacob Zuma a Afirka ta Kudu da Benjamin Netanyahu a Isra'ila. To sai dai Farfesa Long ya ce idan har aka samu Trump da laifi, zai zamanto tsohon shugaban ƙasa na farko da hakan za ta faru da shi. Yace wannan bakon abu ne ga Amurka. Lokaci makamancin wannan da Amurka ta ga irin wannan abu shine a lokacin badaƙalar Watergate da Richard Nixon, inda a wannan lokaci shugaba Ford ya masa afuwa da nufin ganin an kwantar da hankalin ƙasa. To sai dai wasu na ganin irin yadda Trump ya kama jam'iyyar ta Republican da yadda aka samu rarrabuwar kawuna a ƙasar, ya sa Amurka ta zama daban da sauran ƙasashen da irin wannan lamari ya faru. Aaron David Miller ƙwararre ne kan sha'anin samar da zaman lafiya a cibiyar Carnegie. Ya ce wannan shugaban ƙasa ne da ke lailaya jam'iyyar siyasa da ta kasance ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu da suke juya akalin siyasar ƙasar nan, wanda ake tunanin za a hukunta. A gefe guda kuma akwai matsalar mallakar bindiga da babu a Koriya ta Kudu ko a Faransa ko a Isra'ila. Ita dai fadar White House ta bayyana cewa shugaba Joe Biden, wanda ɗan Democrat ne, ya samu labarin samaman da hukumar ta FBI ta kai Mara Lago ne a kafafen yaɗa labarai. Tana mai cewa ma'aikatar shari'ar ƙasar tana aiki ne bisa cin gashin kanta. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sen da ta hada asalin rahoton, sai Julie Lazarus Gershon da ta hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Rilwani Ibrahim daga jihar Adamawa. Ya ce aurar da ƴaƴa marayu kimanin 20 da kungiyar Izala ce a birnin Abuja. Wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. Muna fatan waɗanda aka ba su wannan amana za su rike su hannu bibbiyu. Daga ƙarshe nake yi musu fatan alkhairi, Allah ya ba su zuri'a ɗaya ba. Sakon Isa Lawal Girgir ya ce hasashen da bankin duniya ya yi na samun karancin abinci a arewacin Najeriya duk da ruwan saman da ake shekawa kamar da bakin kwarya. A gaskiya wannan hasashe buri ya yi kama da mutum domin bayan matsalar tsaro da ya addabi jihohin arewa akwai kuma matsalar tsadar taki. Sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashwa. Suka ce kokawar da mutanen karkara a Niger ke yi akan nuna damuwarsu kan yadda ƙarin farashin man gas zai kuntata wa harkokinsu na sufuri. Ya kamata gwamnatin Niger ta dube su da idan basira. Sakon Shehu Adamu Rajau ya ce talakawan Najeriya ya kamata ku sani cewa bambancin jam'iyyar PDP da APC kawar suna ne. Don haka a shekarar 2023 ya kamata kada ku duba jam'iyya matukar dai ba zubin adashin da ba a kwashewa kuke so ku ci gaba da yi ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce shan alwashin hukunta duk wanda aka samu da hannu a kisan Sheikh Gwani Aisani da gwamnatin Buhari ta yi, Allah ya sa ba irin alƙawarin da suka saba yi ba ne domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Madalla da wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice dai jam'iyya mai mulki a kasar Angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta na tsawon shekaru 5 wanda zai bata jimillar shekaru 52 akan karagar mulki. Amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba. Shugaban kasar wanda ya nasara Joao Lourenço na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA ya lashe wa'adin mulki na biyu na shekaru 5 bayan ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi 97 na kuri'un da aka kirga. Koriya ta Arewa a ranar Juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irinta ba da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da China majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito. A ranar Alhamis kasar ta ce ta kulle yankin tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton ɓullar zazzabin a mutane hudu daga lardin Nyangang amma ba COVID-19 bane wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. Ita dai kasar Koriya ta Arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka mutu da COVID-19 ba domin akwai alama ba su da hanyar yin gwaji da yawa. Kasar Japan za ta kashe dala miliyan 1.83 wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar Juma'a duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai wato Unification Church. Abe, Prime Minister Japan mafi dadewa akan karagar mulki, an harbe shi ne har lahira a wani gangamin zabe a ranar 3 ga watan Yuli. Kodayake an gudanar da jana'izar sa jim kadan bayan haka, Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar kasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 27 ga watan Satumba. Gwamnatin Prime Minister Fumio Kishida, wanda Abe ne ubangidansa, ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wanda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wuni lafiya.